سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كمان يندى مكا سيا وانشان ساكن بايان بياني أكن matakai da wannan shari'a ta ji tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har zuwa wato inda muka gani na zamanin waɗannan khalifofi waɗannan shugabanni na addini. Insha Allah ku za mu gaba da karatu a cikin wannan littafi wanda shine Rabbul Malam Ali al-Immatul A'lam na babban malami Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah. Harin shi ba boye bane, shi yasa ba za mu sauki lokaci wajen tsawaitawa cikin wannan bayanin ba. Haka za mu shiga cikin bayani akan wannan abin da ya shafi wannan littafi. Malam ya fara da muqaddima wanda shi ne gabatarwa ko shimfiɗa na wannan littafi. Farko abin da ya fara da shi الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه سينا بوديا بأن لا منوك تنسر في أكان نئم ومنسى شانش آلاء نئم الأن لا منوك تنسر في كما يند أن لا يكيشوا فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربك تتمار هكا آلاء نئم كما بايدا مفرد با مفرد إنشي با جنبك نئم wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu fi ardihi wa la fi samai kuma ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah madaukakin sarki shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya ko a kasar da ya halitta ko kuma a cikin samar da ya halitta duka na Allah madaukakin sarki ne. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'i kuma ina shaidawa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah madaukakin sarki kuma shine cikon annabawan Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ya tabbatar da kitabun sa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa khataman nabiyyin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine cikon annabawa gaba daya kuma bawa ne na Allah madaukakin sarki. Allah yana cewa tabarakal ladhi nazzala al-qur'ana ala 'abdihi haka nan Allah yana cewa subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bawa ne na Allah madaukakin sarki kuma manzo ne na Allah madaukakin sarki kuma shine cikon annabawa ma'ana babu wani annabi bayan shi صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه معنا صلاة الله يا ثبت يا منصور صلى الله عليه وسلم وعلى آله لكم يا درس وأصحابه لصحبته صلاة دائمة إلى يوم لقائه صلاة وليك نزول واحد صلى الله عليه وسلم وعلى آله wasallama tasliman kuma da aminci aminci mai yawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce mu da yawa yin salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallam. Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa ba'du. Ce bayan haka fa yajibu 'alal muslimin wajibi ne akan dukkanin musulmi wannan arziki bujirajin jin dukkanin musulmi gaba ɗaya wajibi ne akan su ba'da muwalatillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallama muwalatil mu'minina kama nafaka bihi alquran bayan jibantan Allah madaukakin sarki da kuma jibantan manzo ma'ana fifita shi da zaben shi akan wani to wajibi ne akan dukkanin musulmi muwalatul mu'minin, jibintan mu'minai, ma'ana su zaɓi mu'minai akan wasu, kamar yadda alqur'ani ya faɗa, Allah maɗaukakin sarki yana cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. فأبوهم أولياء الله حكنا الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فهكا مومي دولني لو كي مومي لأنقوانسا وانا في أجي كرا شائدة تأل ولا شيني جبن تمومي معنى مسيني لو كي مومي لأنقوانسا يكسا كي شارد شي شكين واتو الأمران سا شكين قوين سرقو ميناش لو كي مومي شيني واتو أبن كونسا Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu a'izzatin 'alal mu'minina adillatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata lahim. Annan Allah ya ci gaba da cewa inna ma waliyyukum Allahu wa rasuluhu wal ladina amanu. Cewa abin jibantan ku ko abin kaunarku shine Allah wa rasuluhu da manzansa, wallazina amanu da waɗanda suka ba da gaskiya. Allah ya ce wa man yatawallallaha wa rasulahu wallazina amanu fa inna hisballahi humul ghalibun. Duk wanda ya jibinci Allah da manzan shi da kuma mu'minai, to ku sani cewa waɗannan su ne rundunar Allah, kuma su ne waɗanda suke masu rabauta da samun tsira. Da haka duk yanda mu'mini yake ɗauki ɗan uwan shi mu'mini ɗan uwa ne, Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة وإنما شيء موالاة شيء كونر الله شيء بيأيّاك الله خصوصا يجي مسمى ما العلماء مسمى ما لمي يوم ما لمي سوني ودن دفكي مجادا النبا كما إنما ليفتع الذين هم ورثة الأنبياء sune waɗanda suka gaji annabawa, ba gado na dukiya ba, gado na abin da suke da shi na sani, wanda yake yana nunar da mutane zuwa ga alkhairi, yana nesantar da su daga shari. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa nahnu ma'ashirul anbiya la nuran ma taraknahu sadaqa. To mu annabawa ba a gadan mu wato abin da muka bari sadaqa, cewa العلماء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. سو أنبا وراثا برن قاد الدينار كوكما أزرفا وإنما ورثوا العلم. سنتوا أنبا وراثا برن قاد الإلمين فمن أخذ به أخذ بحظ واف. سو أن يرقوا لونا سفركي تياسا مبفره. Yasa duk wanda yake neman kanshi da alkhairi yakan kusanci waɗanda suke masana ne, kamar yadda mabiya annabawa suke bin annabawa, domin annabawa su ne mafi sani a cikin bayin Allah, kuma duk mabiya annabawa su ne wanda suke samun tsira, wanda kuma wasu bi su ba suke tabewa suke halaka. To haka nan lokacin da aka ce babu annabawa waɗanda suka bi malamai, amma malamai na ƙwarai, to waɗannan su ne masu samun tsira. Duk wanda kaga ya ɗauki tafarki ya bi tafarkin wato bin malamai, ma'ana da neman sanin alkhairi da sanin addini, sai ka samu al'amarin shi yana tafiya daidai saɓanin wanda ya rabu da malamai, to lallai al'amarin shi zai tafi. Ce alladina ja'alahumullahu bimanzilatin nujum, waɗanda malaman na Allah maɗaukakin sarki ya sanya su a kaman matsayin taurari. Abinda ake nufi da taurari, matafiya a lokacin da babu abubuwa na ci gaba, har ma a lokacin abin ci gaba taurari su ne kaman wato fitilar a lokacin tafiya. Idan mutum ya shiga duhun dare ya kai inda bai san gabas ba, bai san yamma ba, idan ya duba zubin taurari yana iya gane cewa waɗannan taurarin a gabas suke, waɗannan a yamma, don haka ya san inda zai gane ko. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da wannan a cikin littafinsa, gani ko, cewa yahtaduna biha fi zulumatil barri wal bahr wa wallazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr, shine wanda ya sanya muku taurari domin ku dinga samun hanya cikin duhun dare ko cikin duhun teku. Da haka ana duba zubin taurari ne, ka san taurarin da suke fitowa gabas, ka san wanda suke fitowa yamma, dan haka kai shiga cikin imuwa da bacewar hanya sai ka ce to ai gabas inda nake so na tafi gabas dan haka taurarin nan ta gabas suke ya kamata ne to su ma malaman nan sai Allah madaukakin sarki ya sanya su kamar su ne taurari wanda za su dinga nuna ma mutum hanya idan ya bace wannan shine ka'ida na wato bin malamai قال يبتدى بهم في ظلمات البر والبحر وقد اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم كما معلم اي دكان سو سن يي اجماع معنا سن تسترو akan cewa malaman nan wato akan tafarkin gaskiya suke cikin shari'a suke wa dirayatihim kuma suna kan ilimi suna kan sani ngane ko akan sani suke na ilimi kuma akan shari'a suke kuma ba wanda zai ce malami abin da yake yi akan bata yake ma'ana malinta ba bata bane sai dai idan mutum bai bi hanyar gaskiya ba ngane ko yace in kullu ummati domin duk wata al'umma kowace al'umma ce wacce ta gabaci wannan al'ummar qabla mab'ati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fa ulama'uha shiraruha domin duk wata al'umma da ta gabace mu malaman wannan al'ummar sune mafi sharrin wannan al'ummar sune a sharare a cikin al'umma kamar yadda Allah ya bamu labari malaman ahlul kitab yaktumuna alhaqa suna boye gaskiya wa hum ya'lamuna sun san cewa abin da suke ba daidai bane haka nan Allah yace kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu ba sa hani akan abu mummuna in sun ga abu mummuna ya auku su hana ba sa yi kaman yanda Allah ya bamu labarin daya daga cikin su cewa wasu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawi walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa da haka malamai da suka gabaci wannan al'umma malaman al'ummomin sune mabarnata domin su suka jinkita zancan Allah su suke koye gaskiya sabanin wannan al'umma tana da bambanci da sauran al'ummomi Allah madaukakin sarki yace malaman wannan al'umma su masu tsayuwa ne akan gaskiya kuntum khaira ummati ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kune mafificiyar al'umma domin kun kasance ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da abin da yake kyakkyawa ne wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hani akan abin da yake mummuna ne haka nan Allah madaukakin sarki wato cikin ayoyi da yawa yayi bayani akan darajar malamai na wannan al'umma shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah ya ba mu tsa shaida shi da shaidan malaiku tare da ta malamai amma wadannan fa wadanda suke masu tsoron Allah al ulama rabbaniyun wadanda suke masu tsoron Allah wadanda suke tsayuwa domin isar da sakon Allah madaukakin sarki sai yace illa al muslimina sai dai wannan al'umma ta musulmi fa inna ulama'ahum khiyarahum malaman wannan al'umma sune zababbu a cikin wannan al'umma idan suka yi aiki na kwarai idan suka yi aiki na kwarai idan ba su yi aiki na kwarai ba kuma sun fi kowa tadewa Allah ya tsare su dan haka kaman yahudawa ne me yasa Allah ya fushi da su saboda sun san cewa sun yi aiki da sani shi yasa shiga cikin harka ta malinta abu ne wanda yake yana da dadi kuma yana da wahala ya fi komai hatsari ya fi komai kuma daukaka idan mutum zai tsare kansa idan kuma mutum ba zai tsare ba ya dauki malinta hanyar neman duniya hanyar neman daukaka hanyar neman shahara ngane ko hanyar ya samu majiya da yawa to wannan ya fi kowa halaka ya fi kowa halaka in dai mutum zai dauki malinta wannan shine aikinsa hanyar cin abinci kada fa inna ulama'ahum khiyar in kana bayanin wannan al'umma in kana kawo misalai misalai bayan Allah na kwarai mafi yawancin su sai ka ga su ne malama in ka kana kawo misali a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi fita a cikin su suwaye su ne malamai a cikin su Abubakar Umar Uthman Ali ko su ne madaukaka a cikin kuma su suka fi kowa sani shari'a a cikin haka nan sai ka dinga duba cikin sahabbai sai a ce ma Abdullahi ibn Abbas yana da sa'o'i da yawa amma cikin su akwai wanda ya kai shi sai haka yana da sai haka su ne sabon kana gangarowa ka samu manya-manyan malamai magabata tun daga tabi'ai da asba'u tabi'in da asba'u asba'i tabi'in har zuwa lokacin nan namu samu majidi da su ne waɗanda suke malamai fa innahum khulafa'ur rasul sallallahu alaihi wa sallam fi ummati abin da yasa kuwa suka fi fifita da daukaka saboda su ne khalifofin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a ummatsa ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya isar da sakon sa ya koma zuwa ga Allah ya bar al'umma suwa ya bar musu da za su ci gaba da nunar da su al-khair al-ulama su ne malamai wal mufiyuna lima mata min sunani sunnati su ne kuma waɗanda suke raya abin da ya dishe na daga sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam ana malami ne zai zo yana faɗa domin ya daura mutane akan abin da yake tafarki ne na daidai akan wata sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da aka bari sai kaga yana kokarin daura mutane akan ta bihim qabal kitab ma'ana waɗannan malaman da su ne littafin Allah madaukakin sarki ya tsaya ma'ana yanzu idan ba malamai masu karantar da alqur'ani ya za a yi da alqur'ani kenan zai zo ya shiga kan mutane ne da kanshi labihim qabal kitab da su ne alqur'ani ya tsaya ma'ana su ne suke tsayawa tsayin daga wajen karantar da shi wajen fahimtar da al'umma wajen aikata wato umarni da yake cikin alqur'ani da bin shi sau da kafa wani iƙamu su ma kuma da shi suka tsaya ma'ana suna tsayuwa ne da alqur'anin nan rayuwarsu suna yin ta ne don alqur'anin nan kenan duk abin da ya zo cikin alqur'ani shi suke kokarin daurawa a kan rayuwarsu wa bihim nafat alkitab kuma da su din ne alqur'ani yake firtawa ma'ana su yake nuni da cewa a bi su a samu tsira a samu rabauta wa bihi nafaku su ma in suka tashi magana suna magana ne da alqur'ani ma'ana ba sa magana da ra'ayi duk mutumin da zai zo yayi magana da ra'ayi shi ko da yayi da awar malamta to ba malami bane na kwarai indai zai ajiye abin da littafin Allah yake ko zai ajiye abin da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam ta ce ya dauko ra'ayi shi ce shi da ra'ayi shi zai yi yayi magana to wannan ya bata kun gane ko وليعلم كما كنتني جوا أنه ليس أحد من الأئمة المسؤولين إن الأمة عند الأمة قبولا عاما يعتمد مخالف يعتمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من سنته دقيق ولا جريء. شيخ سني جوا باب ولد بشكل مالما وأنت معنى أنكر بيس أمام أي مالمين كربا وندي كني جنجني kaman ka ce manya-manyan malamai magabata kaman ka ce al-a'immatul arba'a yanzu misali Malik da Shafi'i da Ahmad da Abu Hanifa ba duk inda ka je magana su ake yi ba to babu wani daga cikin su wanda zai dinga dogaro akan saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin sunna ana ba sa sabawa komai karancin abun komai girman sa ba sa taba sabawa kuma ba sa yarda da wannan sabawa shi yasa kamar yadda ya gabata dukkan su an rawaito daga gare su kowanne daga cikin su yana cewa idza wafaqa alhadithu idza wafaqa idza sahha alhadithu fa huwa mazhabi idan hadisi har ya inganta to ku yi riko da shi ku yi jiba da zance na amma ba irin wannan zamanin sai abubuwa suna canjawa sai kaga mutum yana da awar malami ne kuma malinta yake yi amma sai a ce mishi ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba zai aiki da shi ba shi yana da ra'ayin shi na karan kanshi to wannan babban hatsari yace fa innakum dukkan waɗannan malaman muttafiquna sun yi ittifaqi ma'ana sun tattaru ittifaqan yaqiniyan ittifaqi na tabbas ala wujubi ittiba'i rasuli sallallahu alaihi wa sallam akan tilas ne wajibi ne biyayyan manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya sanya biyayyan manzo sallallahu alaihi wa sallama biyayya ce gare shi Allah ya ce man yubi'i rasula faqad afa'a Allah man yubi'i rasula faqad afa'a Allah ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul da haka Allah ya tattara biyayyar sada biyayyar manzo sallallahu alaihi wasallam. Haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya tabbatar da haka, inda yake cewa man afa ali faqad afa Allah, wanda yayi min biyayya ya yi min Allah madaukakin sarki biyayya, kuma sakamako ne wanda yake mai girma ga wanda zai yi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah yana cewa wa man yubi'i wa والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأنا شنو ساكمك وأنا بادي بيايا جمازو صلى الله عليه وسلم. ناك بيايا جمازو صلى الله عليه وسلم وأنا باب وأنا سافاني أشوي بواجب بواجب واجب واجب. وأنا يشي بيايا جمازو صلى الله عليه وسلم بواجب بيبني وأنا يا أو هني الفتى. Wajibi ne a yi biyayya. Biyayya mai ake nufi da biyayya manzo sallallahu alaihi wa sallama shi ne gaskata shi cikin duk abin da ya zo da shi. An to saddika duk abin da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantacce ka gaskata, ma'ana ba ka da kokonto a kai. Sannan kuma duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata kuma ya ce a aikata ka aikata shi, duk abin da ya bari ya ce a bari ka bar shi, kuma duk abin da bai aikata ba karka aikata shi, karka zo ka kirkiro wani abu wanda baya cikin aikinsa. Allah madaukakin sarki yana cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ka gaya musu, qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ka gaya musu cewa in har kun ce kuna kaunar Allah da gaske, to ku bi biyayya shi ya ba'a shine kai mishi wato da shine bin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam iya fa'atu, sai ya zama yana bin tafarkin sa sau da gaba. Yace wa ala anna kullu ahadin minan nasi yu'khadhu min qawlihi wa yutrak. Kuma ka sani kowa daga cikin mutane, kowaye daga cikin mutane ana karban zancen shi ana ajiyewa. Kowaye shi in mutum ya fi kowa ilimi a duniyan nan, in ya zo ya faɗi zance da ya saba za a ci ko shi waye, kamar yadda Imamu Malik rahimahullah waɗanda suke masu tsoron Allah yake cewa kullu yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadha al-qabr wa ashara bi yadihi ila qabr an-nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ce kowaye ana karban zancen shi ana ajiyewa, ce sai dai ma'abocin wannan kabarin ya nuna kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ma'ana yana cikin masallaci ya nuna yayi nuni inda kabari, ce shi kadai ne wanda idan zance zo daga wajensa to wajibi ne ka karba. Ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa ka dole ne idan manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni dole ka yi, idan zance ya zo baka da mafita dole ka karba. Amma wani daga cikin mutane ba dole bane ka bi zancensa, musamman ma idan zancen nan ya saba da karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa sallam, komai matsayinsa ka ajiye shi, ka dauki zancen manzo sallallahu alaihi wa sallam ka yi aiki da shi. To wasu suna daukar cewa duk abin da suka faɗa shine daidai, duk abin da ba su suka faɗa ba daidai bane, to wannan jahilci shine ainul jahal, kuma mukabara ne, girman kai ne. Mutum ya ce shi dole sai abin da ya faɗa shine daidai, abin da ba shi ya faɗa ba ba daidai bane, wannan sai ba a so. Sai wanda Allah madaukakin sarki ya tsare shi shine annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma a cikin farko malam zai kawo irin misalai ga irin wannan. Hatta sahabbai ba, Abu Bakar radiyallahu anhu zai kawo abu sahabbai wasu suce ba za su karɓa ba, ku duba matsayinsa. Ko Umar ya dau wani fatawa ko wani ra'ayi a mayar mishi, wasu suce a'a ai ba haka muka ga annabin Allah ya yi ba. Akwai matsaloli da yawa da malam zai kawo a haka. Umar radiyallahu anhu yana daga cikin wanda suke ganin cewa ba za a yi tamattu in aikin hajji ba. Wani sahabi ya ce mishi wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba kuma baka saka hana ba. To mu yanzu ba haka bane. Wani ya zo ya baka fatawa ya ce lallai ibradin nan zaka yi, dole ibradin zaka yi. In baka yi ibradi ba aikin hajjin ka kamar yaro. Shi ibradi shine sallah aikin hajji. Wani kuma ya zo ya ce ma in baka yi kamar tuni nan ba aikin hajjin ka kamar baka yi komai ba. Wani ya ce to dole ibradi ma zaka yi. Ya tsaya kawai a kan baka wani ra'ayi guda ɗaya shi ne da a duba ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? yace to ku sani cewa kowaye daga cikin mutane yi ukaru min qawlihi wa yutra za a dauki zancen yayi daidai in bai daidai ba a ce mishi da haka ba laifi ba ne ma da niya ma fatawa ka ji ra'ayin shi bai daidai ba bai tabu daidai da sunna ba ka ce to na aje wannan fatawar ba na yin ta wannan ba raini ba ne ba abin nan ba ne ba aibi ba ne yace illa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai dai manzo sallallahu alaihi wa sallam shine kadai ba a mayar da zancen sa ba a mayar mishi da zance walakin yace amma idza wujida li wahidin minhum qawlun idan aka samu wani yayi wata magana ma'ana ko yayi wata fatawa kad jaa hadithun sahihun kaciya yawan ce kad jaa hadithun sahihun hadisi mai inganci ya zo bi khilafihi sabanin abin da ya faɗa yace fala budda lahu min uzrin fi tarki to dole ka neman masa uzuri dole ka neman masa uzuri me yasa bai yi aiki da wannan hadisin ba to shi ne ma da ya fara ba mu ka'idoji yace wa jami'ul a'zabi thalathatu asna in ka tattara uzuri da zaka iya ba mutum saboda ya saba a cikin fatawarsa to dukan su dukan suka shigo na farko dai a haduha adamu i'tiqadihi anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala ma'ana ya dinga ganin hadisin da aka gaya masa shi a wajen shi ya zo mishi ta hanyar da ya dace ba dan haka shi ba manzo Allah ya faɗi wannan magana ba da Imam Malik hadisi yana iya zuwa masa ta wata hanya kuma wannan hanyar ta zama ba ta shiganta ba kuma shi ta hanyar da ya samu hadisin kenan in bai aiki da hadisin bai da sabanin shi za a kama shi da laifi saboda shi a wajen shi hadisin bai inganta ba ma'ana ba annabin Allah ne ya faɗa ba wani kuma hadisin ya zo mishi ta hanyar da shi ya inganta a wajen shi sai ya rubo da wannan to amma shi a wajen shi hadisin bai inganta ba to amma zai samu mafita saboda idza sahal hadithu fa huwa mazhabi in ka samu hadisin ya inganta Imam Malik ya bada wannan fatawar akan bai san wannan hadisin ba sai ka ajiye fatawar shi sai ka dauki wanda ya tabbata da hadisin ga aiki da ita wannan uzuri na farko kenan hadisi yana iya zuwa ma malami ba dole bane ka san duk wani hadisi ka ce duk wani hadisi sahihi ka san shi na biyu adamu i'tiqadihi iradatu tilka al-mas'alati li dhalika al-qawl shine wato ya zamanto cewa shi malamin ba abinda ake faɗa a wannan matsala din shi ba fahimtar shi ba kenan da matsala ba fahimtar shi ba kenan shi yana da wata fahimta da ba kaga yanzu an bar maganar hadisi matsalar ce ta zo ga yanda ta zo ga yanda wasu suke ba da fatawa shi kuma yana da wata fahimta da ban sabanin abinda aka faɗa an gane ko kamar yanzu alal misali in ka dauki matsalar saki idan mutum ya saki matar shi saki uku saki nawa ne faɗa mana ai kuna ji ana cikin da ya yi dai kawai ce ya sake ta saki uku a lokaci ɗaya a take saki nawa ne wasu suka ce uku wasu suka ce ɗaya to shi kenan kaga wannan sabani shine maganar da ake yi a kai wanda ya ce ɗaya in gane ko baya ci fahimtar shi akan ɗayan ta ke wanda ya ce uku yana da fahimta akan uku haka shi bai kudirce cewa ɗayan shi ne daidai ba ya ɗauki wannan abin nan to sai a duba a gani shi ne dalilansa an gane ko ya ga mene ne dalilansa na cewa ɗaya mene ne dalilin shi na cewa uku ne ma'ana ka ba shi uzuri na cewa me yasa ya yi wannan fatawa ka saurara mene ne yasa ya yi wannan me yasa ya tafi akan wannan ra'ayi yana da wani madogara ne yana da wata fahimta ne ko lafazi ya zo a cikin shari'a lafazi da yake iya ɗaukar ma'ana daban-daban ma'ana da yawa ya ɗauki ma'ana da yawa idan mutum ya yi alwala zai fita masallaci misali ya yi alwala zai fita masallaci sai ya rungumi iyalinsa ko ya sumbace ta a baki ya matsayin alwalarsa Allah yake aula masumin nisa'a ko falam tajidu ma an fatayammam musaida sai je ne ma alwala shi ta warware ko alwala shi ta warware ko ko tana nan to al-muhim abinda ake jibi irin waɗannan huzuroni su suke sa sabani ma'ana a samu sabani shi yana da lafazi ne guda ɗaya ya zo me ake jibi da wannan lafazi in aka ce allamsu me ake jibi da shi shafa kawai an shafa abu sunan shi lamar da ko ce da masu na shafa ko zai iya zuwa kuma da ma'anan jima'i ya ce ko to wanda ya dauke shi da ma'anan jima'i shi kenan zai ce in ya yi wannan abin a lura shi tana nan ba abin da ya sa shi ba da haka ƙasa da lazzata a wurin yanzu da lazzata sai ya shigo a yi ta kaikawa a kai shi ko wanda kuma ya dauke shi cewa sai jima'i ake nufi ya ce to iya a lura shi tana nan wanda ya dauka kuma cewa shafa kawai ake nufi kowane ne kamar shafi'iyya da wasu ɓangare na malikiyya zai ce to shi kenan a lura shi ta warware tunda allam mai shafawa allah ya ce a wuda masu mun nisa to kaga wannan lafazin guda ɗaya allam yana iya ɗaukar duk wata ma'ana in gane ko musamman zancen allah maɗaukakin sarki zance ne wanda yake tsarkakakke a zancen allah maɗaukakin sarki za ka samu in za a yi bayanin wani abu wanda ya shafi zance wanda yake mai girma sai allah maɗaukakin sarki ya saka yashi mana ya lullube shi ta yadda ba za ka ce alkur'ani akwai zancen banza a ciki in gane ko akwai lafazin jima'i a ƙur'ani akwai shi babu bayan da aka ce mutum ya tara da matar shi a ƙur'ani amma da wani lafazi ya zo kaga akwai sakayawa na zanta Allah maɗaukakin sarki zance ne wanda yake tsarkakakke kuma cikakke haka ba za ka zo ka faɗa abu haka ga tsawo haka ba in gane ko Allah maɗaukakin sarki yana da hikima cikin wato siffofinsa don haka yana sanya abu yadda ya dace na uku ya ce i'tiqaduhu anna dhalika al-hukma mansukun shi ne malamin ya ce to hukuncin fa da ku kuke bayani kuka ɗauka a kai shi ni a wajena wannan hukuncin amfani shi ya kare an shafe shi da wani hukunci da wato ya zaɓe da shi to shi abin da kake ganin cewa shi ne hukunci ni a wajena yanzu ba hukunci ba ne don hukuncin shi ya kare an kawo wani sabon hukunci ya maye gurbinsa ya yi da'awar akwai nasko kenan ko duk wanda ya yi da'awar nasko kuwa to dole sai ya kawo dalili ko dole sai ya kawo abin da ya shafa wancan in ya kawo abin da ya shafe shi to ya zaka yi da shi sai ka kyale shi da abin da ya dauka kenan ko to irin waɗannan abubuwan ma da yake cewa su ne irin uzurin da za ka iya ba mutum idan ya ɗauki wani ra'ayi na wani fatawa mana uzuri za ka ba shi amma an ka bayyana masa uzurin har ya gane ya fahimci daidai to dole ya kawo kan dalili idan kuma bai fahimta da yana riƙe da wannan abin a irin wannan fahimtar da yake da ita ka mishi duk wani bayani ya kasa gamsuwa to shi kenan wannan fatawa da ya dauka zai yi aiki da wannan fatawar ka ba shi uzurin shi amma lokacin da uzurin ya zo ya kare ma'ana ya bayyana cewa abin da yake da'awa na nasku din nan ya zo ya tabbata cewa ai hukuncin ba shafaffe ba ne yana nan har ya fahimci hakan to dole ya dawo in gane ko to malai ya ce wa hadihi al-asnafu salah ala ta waɗannan abubuwan da ya kawo guda uku na uzuri da ake iya ba mutum ya ɗauki wata fatawa ko ya aiki da wani abu ya ce to ta tafarwaku ila asbabin muta'addida dalilai da yawa suke kawo shi dalilai da yawa su suke haifar da sabanin malamai in gane ko kuma ya sake komawa har yanzu magana na farko asbabul awwal Allah ya kuna alhadithu qad balaga ya zama shi fa duk maganar da yake nan fatawa bai san wani hadisi akan abin da kai kake faɗa ba in gane ko ma'ana hadisi bai zo mishi ba shi yana aiki akan wani abu bai san wani hadisi ya hana wannan abun ko ya ce a yi abu ba in shi yana yin abun bai san wani hadisi ya hana abun ba in kuma baya abun bai san wani hadisi ya ce a yi abun ba wanda an same su cikin wato sahabbai in gane ko kamar misali Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu hata wanda ya ta bayarwa shine cewa idan mutum ya kusanci iyalin shi idan mutum ya kusanci iyalinsa ya tara da fita idan ba abin da ya fita daga jikin shi na mani to shi kenan ya tashi ba sai ya yi wankan jana ba wannan fatuwar Abu Musa kenan saboda ya san hadisin manzala sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa innamal ma'u minal ma ce da ruwan ciki ake jan dari jago ma'ana ruwa shi yake jawo ruwa ma'anar wannan zance manzala sallallahu alaihi wa sallama idan ruwa ya fita daga cikinka zai jawo ka yi amfani da ruwa kin gane ko to in ruwa bai fita ba fa me yake nufi ba amfani da ruwa sai zai a haka Aisha radiyallahu anha ta ce ku je ku gaya masa ya janye wannan fatawa akwai hadisi da ya zo to shi ne sanda hadisin ba sai hadisin manzala sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa Aisha ta ce manzala sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan takal qitanul qitana faqad wajaba al-ghusl da zaran an samu saduwa da matar da mijin to wanka ya wajaba sawa'un anzala aw lam yunzi to kaga shi da yake so wannan fatawar wannan hadisin bai san shi ba haka ta iya yiwa wani malami yana ka wata fatawa akan wani abu ka dinga cewa malamin ne yana fatar da mutane to ka tunkare shi ka ce to wai malamin ne da bai da ka akan wani ko na yi kana ta cewa ai kaza ai kaza ai kaza kana to akwai wani abu akai ce eh ina da abin nan to amma akwai ai wani abin nan yace ni ban san da wannan hadisin yace to shi kenan ga hadisi yanzu da Aisha ta gaya wa Abu Musa al-Ash'ari dole ya sauka daga wannan fatawa kenan an samu shafewar hukunci amma shi bai san da wannan ba shi abin da ya sani akan shi yake aiki to kaga wannan dalili ne da yake iya kawo sabani ma'ana shi ne Allah ya kuna alhadithu kad balagahu ya zama shi hadisin bai zo mishi ba kamar misali akan wannan har yanzu lokacin da aka canja al-qibla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina yayi wata 17 yana fuskantar Baitul Maqdis ma'ana baya fuskantar Ka'aba domin tun da ya bar Makka Baitul Maqdis yake fuskanta ita ce al-Qibla annabawa ma'ana annabawa da suka gabace shi to lokacin da ya dawo Madina yana takwadayin Allah madaukakin sarki ya karkatar da shi zuwa ga al-Qibla annabi Ibrahim alayhi salam to lokacin da aka samu canjin al-Qibla din nan akwai wasu mutane a wani masallaci su lokacin da hukuncin ya sauka lokacin sallar da asar ko magariba su kuma suna can masallacin su ba su san da wannan ba dan lokacin ba irin gari bane kusa da kusa ba rigo ba wani abu da za a iya isarwa dan haka har suna cikin sallar asuba su suna kallon Baitul Maqdis ana kallon Ka'aba sun yi raka'a ta farko za su shiga raka'a ta biyu sai wani ya zo musu ya ce sai ya sami suna sallah suna kallon wancan al-Qibla sai ya ce musu fa ku sani cewa fa an canja wannan al-Qibla aya ta sauka Qur'ani ya sauka sai suka karkata a take suka dawo fuskantar ka kaga sun ajiye abin da suka sani sun wanda da sun yi aiki da kuma abin da ya zo musu sabo wanda ba su sani shi ba da haka ya iya yiwa mutum yana kan wani abu ne amma bai san cewa an shafa wannan abu gane ko ma'ana hadisi bai zo mishi ba yace wa man lam yablughu da hadisi duk wanda hadisi bai zo mishi ba lam yukallaf an yakuna aliman bi mujidi ba a daura mishi cewa dole sai ya san abin da wannan hadisin ya kunsa ba tunda hadisin bai zo mishi ba shi yasa wani lokacin akan ba da uzuri ga mutumin da bai sani ba gane ko musamman bai san hadisi ba bai san akwai wani hukunci akan wannan ba bai san aya ba kamar yanzu misali da akwai mutanen da in yazo bin sallah idan shi matafiyi ne in yazo in sallar isha ce sai ya dauka shi akan mai kasaru in an yi raka'a biyu mai mutane suke sai su zauna ko in aka tashi za a yi ta uku yana nan yana zo za a yi ta hudu yana nan yana zo dan ya sallama da su to kaga wannan bai taba sanin cewa fa mai kasaru idan ina maju idan imamu ne kan maki bai san wannan hadisin ba kila shi dai kawai yana ganin shi ne kasaru da haka shi ne kasaru a kowane hali ko ya buli man ko bai buli man ba shi raka'a ke yi ba ce ina maju idan imamu ne kan maki fa idza kabbara fakabbir wa idza raka'a farqahu wa idza sajada fasjud wa idza qala sami'a allahu liman hamidahu fa qulu rabbana to liman an ce idza raka'a farqahu yayi ruku'u ku yi ruku'u ma'ana idza qama fa qumu in ya tashi ku tashi to wani liman ya tashi bai tashi ba shi bai san da wannan hadisin ba ko ya san da shi wani zaka same shi a can wani kauye yake fara haka ya taso haka aka gina shi kuma kun san ilimi yana da nisa a kauyuka yanda ake zama a gari haka a yi karatu a sanar da al'umma mutane zo su yi karatu da ba haka bane a kauyuka a kauye an yi sallar magariba aka wafe shi kenan sai a koma a kama kira ko wani ma sallar isha sai ya dawo daga kira wani kauye ya zo yi ta gida ba magana karatu suka zo ga jama'a ka sa karatu ma ba wanda zai saurare ka an je an yi aikin gona an dawo an gaci ruwa zai koma gida zai yi wannan ruwa kuma ya fita hira to irin wannan zaka ba shi uzuri ko ba zaka ba shi ba yana zuwa sai ka ga mutum an yi zalla a masallaci ya raka a biyu ya zauna kai kana saukun bayan shi yana zaman ka ka ga ba a yi bai yi sallah ba kuma yana zaune kuma bai tashi ya shiga ba ana idan da za a shiga ya fita shi banza ba haka shari'a ta ce ba ka ga wannan kai kuskure ne in kira shi je ne ka ce ba da ya aka yi baka bin imam ba ko sai abin da zai fara ce ma sai ce ma ai kasaru nake abin da zai fara gaya ma kenan ko ce ma ai kasaru nake ce to menene hukuncin kasaru sai ce hukuncin kasaru shine idan mutum yayi tafiya yayi raka'a ce to shin akwai bambanci tsakanin mai kasaru in yayi sallah shi kare ko in ya bude ma kaga kana kai shi a hankali a hankali ce to gaskiya ilimi na duk kai nan wajen ba in ka samu mai sauki ke an ba mai sauki ba ya ce malam baka ka dani na yi sallah ka ji wani zai ce wa malam ka jale ni na ce dai ka yi sallah ka so ka jale ni ma sallah ka ji za ka samu wanda zai gaya ba haka za kuma ka samu wanda zai saurari kaga tabbas wannan mutumin wanda zai yi wannan akwai abin da zai sani ba haka za ka iya kawo mushi za ka iya ba shi musu sai to shi ke nan yanzu daga yanzu ka san cewa ga yanda abu yake ko to duk wanda bai san wannan hukuncin ba an daura mishi cewa sai ya yi aiki da hadisi to shi bai san hadisin ba abinda baka san shi ba ya za ka yi aiki da shi ya ce wa idan lam yakun qad balagahu idan kuma yanzu duk wannan ana maganar mai fatawa ne misalin da muke kawowa ana magana akan mutane amma ana magana shi ne ɗaukan wannan ra'ayin fatawa ce idan ya zama lam yakun qad balagahu hadisin bai iske shi ba wa qad qala fi tilkal qadiyati bi mujibi zahiri ayati amma abin da yake magana a kai shi ya dauki wata aya ne ya aiki da ita misali ya yi aiki da wata aya shi bai san hakiki ba zahirin aya kawai ya dauka ya yi aiki da ita kamar alal misali mutumin da zai dauki ayar alwala gane ko ayar alwala gabbai nawa aka ce a wanke alqur'ani ha kuna karantawa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu wa arjulakum guda hudu da haka sai mutum ya dau zahirin qur'ani kawai ya aiki da shi wasu jama'a haka suke yan qur'ani ne su zalla duk abin da ya zo qur'ani da shi za ya yi haka duk da Allah ya ce faghsilu wujuhakum ba ruwanki da wani wanke hannu so ko kurkura baki ko shakarwa a ciki shi duk bai san su ba mai qur'ani ya ce faghsilu wujuhakum da haka ibda'u bima bada Allah sai zan fara da abin da Allah ya fara da shi wanda zai ce baki da ne Allah ya fara a wanke fuska ce ko ni fuska zan fara cewa to ta iya yiwuwa ya dauki zahirin aya wannan shine aya yake cewa au wa kad qala fi tilkal qadiyya bi mujibi zahiri ayati ba ya dauki zahirin aya kawai yayi aiki da shi an gane ko au hadithun akhar ko ya dauki wani hadisi daban yayi aiki da shi akan wannan fatawar da shi yake au bi mujibi qiyasin ko ya dauki wani qiyasi ma'ana yayi au ya auna mas'alar da wani abu da ya faru yake aiki da ita au mujibu istihab istihab shi ma dalili ne da ita yake yana da rauni gane ko shine albara'atu al-amliya ake kira shi mutum ya dauko asalin hukunci tun kafin zuwan shari'a sai ya jawo shi yayi aiki da shi gane ko wannan shine istihab ya ce faqad yuwasiqu dhalika alhaditha taratan wa yukhalifuhu ukhra ta iya yuwa wani lokacin yayi dace da hadisi wani lokacin ya saba to malai yace wa hadha sababu wannan dalilin da kake gani dalilin cewa hadisi bai zo ma mutum ba gane ko ko kuma yayi aiki da zahirin wata aya ko kuma yayi aiki da wani hadisi daban ko yayi aiki da qiyas ko yayi aiki da istishhab tayu wannan abubuwan ma da yake cewa to wannan dalilin wannan sababin da kake gani huwal galibu ala aktsari ma yujad min aqwalis salaf shine mafi rinjaye abin da aka fi samu sabani a maganganun magabata mukhalifan limabil ahadith kaga ya saba ma wasu hadisai to kaga idan aka zo aka ce ma ya aka yi imamu malik ya ce ayi abu kaza a nan wajen kuma a nan ga shi abu hadisai ya ce kaza ba yi ya faɗa sai ka ɗauko irin waɗannan dalilan ta yiwu abin da aka ce abu hadisai ke fatawa da shi a wajen imamu malik ba wannan hadisi ko kaga za ka ba shi wuri ko ba za ka ba shi ba sai wani ya zo ya zauna kawai ya harbe kafa shi ɗaya a kan da ya ce kai ku rabu da su ma da su shafi wannan shi ra'ayinsu suke faɗa ana samun masu faɗan haka kuma wannan kuskure kai sai ka kawo abin da ka faɗa da abin da ka rubuta mu ko shi kenan shi imamu malik ya rubuta mu wasa ya aji kai ne ka rubuta ko shi imamu shafi ya rubuta risala ya aji ana karanta ta tun kafin aihuwar ka kafin ma san za a san da garin kuma musulunci zai shigo garin ana karanta risala kai ne ka rubuta sai imamu ahmad ya rubuta musnad wanda yake kusa da hadisai kusan 40,000 tun kafin a san musulunci zai zo garin ku ana karanta shi sai kai kuma ka zo ka ce wannan ku rabu da shi ra'ayi ce ke faɗa to kai ne ka aje babu saboda haka irin waɗannan su ne abin da ake ba irin waɗannan malamai mafita kuma in kaga sun yi sabani ba wai kawai zauna suke ku zo muke a kaga ku zo mu yi sabani ni in zauka za ka yi dalilin ba haka ba akwai dalilan da suke sa su yi sabani hadisi bai zo mishi ba ko kuma ya ɗauki wata aya a dunkulanta ya yi aiki da ita a dunkule in gane ko ko kuma a'a ya ɗauki wani kiyasi saboda bai samu wani nasi da yake nuni akan wannan ba ko ya ɗauko wani dalili daban ko ya ɗauki wani hadisi wanda yake kai baka san wannan hadisin da ya yi aiki da shi ya samu wannan to yace wannan shine mafi rinjayen abin da ake samun sabani a cikin maganganun magabata gane ko misali tun daga zamanin sahabbai lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya rasu Fatima yar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta zo ta tantara Abu Bakar radiyallahu anhu tace ka ba mu kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko mahaifinta dai a ka'ida shine idan mahaifi ya mutu ya bar wani abu wanda yake dan shi ne ko magadan shi sai su gada ko to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu ba a raba gadan shi ba Fatima ta zo ta ce ma Abu Bakar a bada gado da wasu daga cikin dangin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Bakar ya ce wallahi ni fa ban san kuna da wani gado ba aka yi ta kai kawo Abu Bakar ya ce to ku sani na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna ma'ashirul anbiya da duran mu dokacin annabawa ba a gadan ma taraknahu sadaqa abinda muka bari sadaka ne saboda haka ba a gadan annabawa to kaga Abu Bakar ya riko da hadisi wanda su ba su san shi ba gane ko kuma haka aka tsaya amma waɗanda suke masu ƙarancin fahimta ko masu gangancin fahimta da gangan su ce Abu Bakar ya zalunci Fatima yana daga cikin abinda suke faɗa ya cinye mata gado gane ko yana daga cikin abinda suke faɗa ce ya cinye mata gado ya kawo hadisi kuma hadisi mai inganci a rawaito shi a cikin littattafai masu inganci ma ta rasa ku sadaka abinda muka bari sadaka ne ba a gadar annabi ce amma duk abin da ake baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na hajjinsa daga baitul mal na musulmi ko kuma abin da ya zama abin da aka samu na ganima da Allah ya ce wa'adamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lil qurba wannan zan ci gaba da babu shi amma gado babu wani abu gado saboda haka kaga anan sabani aka samu ko kuma Abu Bakar radiyallahu anhu ya kawo dalilin shi yasa sabanin yana nan tun farko kaga su ba su fahimci haka ba su sun fahimta tun da shikenan duk wanda ya mutu za a shiga da shi shikenan za su sauka da shi amma Abu Bakar radiyallahu anhu ya nuna musu ba haka ba akwai hukunci wanda yake ya ta banban da abin da su suka daura. To shi ne ma da yake cewa a kan matsalar cewa mutum ya zo ya ce fa shi fa hadisi ba in bai san shi ba ba ruwan shi da shi, to wannan kuskure ce. Fa innal ihafata bi hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama lam takun li ahadin min al-umma. Mutum ya haddace duk hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗayan su karatab, ya ce wannan bayi ga wani a cikin wannan al'ummar ba wanda ya san. Duk yanda ka kai da ilimin ka da sanin ka, baka yi saka gangame zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗayan shi ba, dole sai ka yi wani abu baka san shi ba, sai ka bar wani abu. Yasa irin su Imam al-Bukhari ya ce sahihul Bukhari kar ka ɗauka gaba ɗayan zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna cikinsa. Shi ma da kanshi yake cewa lokacin da na rubuta littafin da na sa ma kaina sharadi cewa zan yi bididdigi duk abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan saka shi a littafin nan. Yace amma duk da haka fa akwai hadisai da yawa wanda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke amma ban sa su a ciki ba, wasu ban san su ba. Ngane ko ni dai ka'idar da na sa iyaka wanda na sani na san sai inganta zan saka su a ciki, kenan wanda bai sani ba ba zai saka su a ciki ba. Shi yasa zaka samu wani hadisi ya inganta gaba da baya, amma wajen Imam al-Bukhari sahihul Bukhari baya ci, amma hadisi ne mai inganci. Ngane ko ta iya yiwa kida Imam al-Bukhari bai san wannan zancen ba, ta iya yiwa kuma ya san shi amma a ka'idar da ya saka awu da ya saka zai dauki awu wajen saka hadisi ya saba da wannan ka'idar ta shi, domin suna da ka'ida da suke wajen saka hadisi. Mana kafin ya karba hadisi a wajen ka sai kana da sharuɗa kaza, sai baka taba ƙarya ba, ba a taba tuhumar ka ba, ba a taba ma haji ba, ba a yi kaza ba, saboda kiyaye zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. An gane ko? Saboda haka malam yake cewa ka sani cewa gangamewa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗayan su ce lam takun li ahadin min al-umma, ba wani daga cikin al'umma da yake ce shi duk wani hadisi ya sani. Mutum yana iya sanin misali a ce kashi biyu cikin uku na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Ko mafi rinjaye amma zai iya yiwuwa sa hadisan bai san su ba, kuma wannan ba na ƙasa ba ne, saboda mutum ɗan adam ne, ajibi ne. An gane ko? Ya ce wa kad kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama yuhaddibu, domin kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi hadisi, ma'ana yakan yi zance a cikin sahabbansa. Au yufti, wani lokacin ya yi fatawa. Au yaqdi, wani lokacin ya yi hukunci. Au yaf'alu shay'a, wani lokacin ya aikata wani abu. Fa yasma'uhu au yarahu man yakunu abila, wanda yake a take shi ne zai iya ganin shi, wanda baya nan ya sani ne, bai sani ba, bai san an yi wannan abun ba. Ngane ko? Kamar yanzu abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa a cikin gidan shi, ka taba shin Umar ya rawaito hadisin yanda ake wankan shi na ba? Saboda baya nan a cikin gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanka, sai dai ka ji daga Aisha, daga Maimuna, daga Hafsa, ko saboda me? Saboda su suke nan aka yi. Da haka wanda baya nan zai san wannan, ba zai san shi ba. Haka nan abinda su suke nan ya yi da su a waje, ba dole bane matan shi a cikin gida su kuma su san wannan. Shi yasa da aka zo aka gaya ma Aisha radiyallahu anha cewa wasu sun ce sun ga annabin Allah an ce an gan shi ya yi fitsari a tsaye, ta ce duk wanda ya ce annabin Allah ya yi fitsari a tsaye ya yi karya. Kuma a halin Huzaifa yana tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce annabin Allah ya zo wucewa wata rana, sai ya zo wajen wani tarin inda ake tara shara ko karanta sabata ta kauni sabala ka'iman, sai ya tsaya ya yi fitsari. Ita kuma Aisha ta ce duk wanda yake yi fitsari ya yi karya a tsaye, ma'ana ita tana cikin gida ba ta fita tare da Huzaifa ba. Shi Huzaifa ya bada labarin abin da ya sani kuma haka ne, ita ma ta bada labarin abin da ta sani haka ne. Kaga bata san wancan ba tunda ba a gabanta aka yi ba, ko wa haka. Saboda haka ba wanda zai ce shi yau wai duk hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san shi, yace duk ya san shi gaba ɗaya, babu. In gane ko? An dai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke tare da shi, in ka san wasu hadisan ba wani bai taba ganin wani tabin hadisi ba tunda yake, ko yana karanta amma bai karanta shi gaba ɗayan shi ba. haka za ka samu, shi yasa ka samu ana sabani wajen malamai, wannan malamin ya ce a'a hadisi kada ya inganta saboda an samu wata hanya mai karfafa shi. Wani ya zo bayan shi ya ce a'a wannan abin da ka faɗa ba haka bane, akwai wani wanda ya zo wanda ya saba da wannan, an gane ko? Shi yasa mu ba ma da awar cewa wai wasu daga cikin malamai cewa shi ke nan ma'ana su sun san komai da komai. La, wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Kamar ma da albani Allah ya masa rahama ya gaggame hadisai masu yawan gaske, amma ba za a ce kuma duk wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce mishi ba abin da bai sani ba. Shi yasa zai littafin shi wasu daga bayan shi yanzu su zo su ce to abin da malam albani ya inganta shi ba ingantacce ba ne su a wajensu a irin awun da suka ɗauka. Shi kuma kila irin awun da ya ɗauka haka ya ɗauke shi, ta iya yiwuwa abin da ya ɓace mishi wani ya zo ya rubuta. An gane ko? To haka ilimi yake, ba wanda zai ce shi ya san komai da komai. Sanin komai sai Allah. Allah shi ne masanin komai da komai. Amma banda Allah maɗaukakin sarki to babu wani wanda za ka ce wai komai da komai ya san shi. Har manzo sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya ce mishi wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah ya sanar da kai abinda da baka san shi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya saukar mishi da wahayi ya aiko da malaika Jibril baya karanta Al-Qur'ani saboda bai san Al-Qur'ani ba. Shi yasa da malaika Jibril ya ce mishi ikra'i fi ma ana bikari. To idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ina ga sauran al'umma ko wanda zai zo ya ce shi ba abinda bai sani ba. Saboda haka yana da kyau a fahimci wannan, yana da muhimmanci sosai. Ya ce to za a iya yiwuwa wasu sun gan shi ko sun ji shi wanda suke nan, wayu ballighuhu ula'ika aw ba'a ummi man yuballighuna, wasu su isar ma da wasu. Fayantahi ilmu zalika ila man sha Allahu ta'ala min al-ulama'i, sai wannan sanin ya kai ga wanda Allah ya so ya sanar da shi daga cikin masana, min as-sahabati daga sahabbai, wattabi'ina da tabi'ai, wa man ba'dahum da kuma wanda suka zo bayan su. Summa fi majlisin akhar, wani lokacin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a wani majlis. Kad yuhaddithu bi yayin hadisi aw yufti ko ya fatawa aw yakfi ko ya yi hukunci aw yaf'alu shay'an ko ya aikata wani aiki. Wa yashhaduhu ba'du man kana ghaiban an zalika al-majlis, wanda kuma da ba sa can yanzu su suna da ko sai su gani. Wa yuballighunahu liman ankarahu, su ba su isar ma da wanda za su isar musu. Fa yakunu inda ha'ula'i min al-ilmi ma laysa inda ha'ula, sai zama wadannan suna da ilimin da wadannan ba su da shi. Wa inda ha'ula'i ma laysa inda ha'ula, wannan kuma su zama suna da ilimin da wadannan ba su da shi. To haka ne, ba mutumin da zai zo ya ce shi fa ilimin komai da komai yanzu ya san. Aka samu kila mutum ya san Al-Qur'ani, wani ne a cikin Al-Qur'ani duk inda ka taba shi zai ce ma harafi kaza ne a sura kaza, ko in ya zo kalma ya ce wannan kalmar ita ce zuwanta na uku kenan a Al-Qur'ani a sura kaza. Amma ka ɗauko mishi hadisi ka ce mishi to me ya hadisi kaza ya san wannan, haka ne ko? Aka samu wata mutum kuma gogagge ne a cikin fannin hadisi da sauransa, ba bai haddace Qur'ani, saboda baka mishi jaraba a Qur'ani ya ce ma izu goma kawai na iya. Amma kuma ta zo ilimin hadisi za ta same shi ba har. Saboda haka Allah yana rarraba ma mutane abubuwa daban-daban. Shi yasa ko cikin sahabbai za ka samu akwai makaranta Al-Qur'ani wanda sun fi kowa sanin Al-Qur'ani. Akwai masana hadisi, akwai masana tafsirin Al-Qur'ani, akwai masana tarihi, akwai masana harshen Larabci, haka Allah maɗaukakin sarki zai ce abu. Haka kan mutum yanzu ya zauna kawai akan kujera ya ce shi ne komai. In aka zo mishi da wani ilimi da bai sani ba ya shiga ciki ya yi magana a kai alhalin bai sani, wannan kuskure. Abin da baka san shi ba, baka san shi ba, ka kifar shi. Wanda ka sani ka yi magana a kai shi. In gane ko? To za mu takata a nan. Akwai matsala da ya kawo ta gaba. Wanda akan da insha Allah za mu tashi cewa ana samun fifiko ne a cikin malamai da kuma waɗanda suka na daga cikin sahabbai da wanda suka zo bayan su da yawan ilimi da kuma kyawun shi da ingancinsa. Na Ibrahim da Jirani da Tamati za a ci sabani tun bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tun ma lokacinsa. Wasu sahabbai suka ce Ibrahim ya ɗau niyya, wasu suka ce kirani ya yi, wasu suka ce tamattuci ya yi, wasu suka ce duka uku ya yi a lokacin daya. Wanda suka ce israfi ya yi, farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi harama da shi shi ne ya ce labbaika allahumma hajjar, ma'ana ya yi harama da aikin haji, amma abin da muka faɗa ne wanda suke tare da shi a lokacin abin da suka ce kenan. Don haka sai suka ce ai niyya aikin haji kadai ya dauka, in gane ko? To kafin ya bar nan, kafin ya shiga Makka ko kuma bayan ya bar nan, sai wasu suka ji shi cewa ya daura aikin haji da umara a lokaci daya. Ya ce mala'ika Jibril ya zo wajen nan ya ce mun aikin haji da umara sun shiga cikin junansu har abada. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu anan suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada aikin haji da umara a lokaci daya. Amma dai abin da ya fi karfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya yi aikin haji da shi shine kirari, ma'ana ya yi aikin haji da umara a cikin aiki guda daya. Aikin haji ne kuma umara ne a lokaci daya, tawafinsu guda daya ne, gane ko? Ma'ana tawafin shi na umara shi ne tawafin shi na sa'ayin shi, tawafin shi na umara shi ne tawafin shi na aikin haji, ma'ana bai bambanta su ba, gane ko? Tawafin da ya zo da shi tawafi ne na shiga garin Makka, tawafin hudu. Tawafin da ya yi na tawaful ifada na ranar goma ga wata shi ne tawafin shi kuma na aikin haji. Shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa'ayi ɗaya ya yi ba guda biyu ba, Safa da Marwa. Inda guda biyu ne sai a ce ya raba su daban-daban. To haka wanda yake kirani sa'ayin shi Safa da Marwa shi ne na aikin hajin shi, shi ne na umaran shi. Amma da sharadin ya zo da abin yankan shi. Wannan shi ne abin da ya fi inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ne kirani, shi ne kuma fatawar Abu Hanifa. Yani ko shi yasa su suke cewa duk wanda ya yi haji ba kirani ya sa ba. Amma sahabbansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu dauko aikin haji niyya, wasu suka dauko niyyar umara. Ya ce to duk wanda ya dauko niyyar aikin haji ba shi da abin yanka a tare da shi. Shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya warware, ya mayar da shi, ya canja ya zama umara. Gane ko? Wanda kuma yake da abin yanka ya bashi. To haka suka canja ya ce ku yi tamattu'i. Don haka suka yi tamattu'i, suka warware, suka mayar da shi umara ranar takwas ga wata, kuma suka ɗauki harama aikin haji suka yi aikin haji. Allahu ta'ala alam. Amma a ce wanne ne ya fi ifradi ne ko tamattu'i ne ko kirani, wannan matsala ne na saɓani sosai. Wani zai ce ma ifradi ya fi, wani zai ce ma tamattu'i ya fi, wani zai ce ma kirani ya fi. Amma shi wannan malam shi mutum ne Allah ya masa rahama, yana da wani zance mai kyau sosai akan wannan matsalar. Ya ce kowanne ana cewa ya fi ne a halin da mutum ya samu kanshi a ciki. Ya ce kirani yana iya zama shi ya fi idan mutum yana da abin yankan shi, ya yi kirani shi ne abin da ya fi. Idan kuma mutum ba shi da abin yanka, in gane ko? Kuma ya zo a cikin watannin aikin haji yana so ya yi umara, ya ce to wannan ya yi tamattu'i shi ne abin da ya fi masa. Ya ce ifradi kuma yana fi ma mutum daidai idan mutum ya yi umara a watannin aikin haji sai ya koma gida garinsu kenan, sai kuma ya sake yin tafiya ya zo zai yi aikin haji, ya ce to wannan ya yi ifradi shi ne abin da ya fi masa. Da haka shi a wajen shi kowanne yana da matsayinsa, kuma zancen shi shi ne zancen da ya dafi zama mai adalci a cikinsu gaba daya. Don ba za ka zo ka ce mutane sun samu tamattu'i ka ce kai da kai ifradi na fika lada ba. Allah ya ce lan yanala Allah luhumuha wa la dima'uha wa lakin yanaluhu taqwa minkum. Wanda ya bi tsoron Allah shi ya fi lada, ka je ka gama kiranin ka in baka yi dan Allah ba mai ifradi ya fika lada. Ka je ka yi ifradin ka in baka yi dan Allah ba mai kirani ya fika lada. In baka tsarkake niyya ba, ka je ka yi tamattu'in ka dan ka zo ka ce wani fani na fika dan na yi umara da aiki ya fito, shi zai fika. Don haka wa lakin yanaluhu taqwa minkum innama al'amalu binniyat. Haka wanda ya fi tsoron Allah shi ne wanda ya fi ladan aiki, gane ko? Wallahu ta'ala a'lam. Allah shi ne mafi sani.